fast too. And their time is... The voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'az ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na yammacin yau Asabar 23 ga watan Disamba na shekarar 2023. Da fatan an wuni lafiya. To kafin a ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Baba da kan labarai.
To Aisha, rahotanni da ke fitowa yau Asabar na cewa manyan motocin dakon kaya na masu aikin jin kai 70 sun shiga kudancin Gaza da kan iyakar Rafa ta kasar Misra. Wani kwamandan rundunar juya hali ta kasar Iran ya ce tana yiwuwar a rufe tekun Mediterranean idan Amurka da kawayenta suka ci gaba da aikata muggan laifuka a Gaza. Kanin shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya jinjina wa matukan jiragen saman yakin kasarsa da suka harbo jiragen yakin Rasha guda uku a jiya Juma'a a yankin Kherson na Ukraine din.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu kuma za a ji matakan da 'yan majalisar tarayyar Najeriya suke kokarin dauka don inganta darajar naira da kuma ra'ayoyin masana a game da wannan mataki.
Da wannan tsari da 'yan majalisar suke maganar shi tsari ne da ya dade a cikin tattalin arzikin duniya saboda bunkasan tattalin arzikin kasar China na kokarin ta maida kudinta ya zama abin da ake cewa turanci international reserve currency.
Sa kuma a ji yadda 'yan kasuwa suke kokawa a domin rashin kasuwa a Ghana yayin da ake shirye-shiryen bukukuwan Kirismeti da sabuwar shekara cikin 'yan kwanaki. Ko ina dalili?
Sefa nan kuma ya kara. Kudinmu ya fadi. Kaga las aka ga. For 1 million sefa muna sake 9,000. Ta yanzu da aka ga yake kamar 11,000.
Bayan nan kuma Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirinsa na adawo lafiya kuma ci gaba da yin bita akan wato maudu'an da shirin ne nazari a kansu cikin wannan shekara. Sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kukan aiko mana ta email. Amma dai yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga kashin farko na labaran duniya. Rahotanni da ke fitowa yau Asabar na cewa manyan motocin dakon kaya na masu aikin jin kai 70 sun shiga kudancin Gaza ta kan iyakar Rafa ta Misra. Gaza na tsananin bukatar taimakon jin kai. Isra'ila ta faɗa wa mazauna Gaza da su tashi daga wurin su koma kudancin Gazar, amma lokacin da suka isa wurin ba isasshen gidaje da za su ɗauki dimbin mutane da suke kwarara. A halin da ake ciki bayan tattaunawa mai ƙarfi akan tsagaita wuta domin shiga da taimakon jin kai a zirin Gaza da yaƙi ya daidaita. Amurka ta janye kanta daga kudirin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya akan kafa wani kwamiti mai mambobi 15. A yau kwamitin sulhun ya yi wata kiran gaggawa ta ba da damar shiga da kayayyakin jin kai cikin lumana ba tare da wata matsala ba. Kana a faɗaɗa haraba kayan taimakon a kuma nemo hanyar kawo ƙarshen wannan zub da jini ta dindindin, in ji jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield. Tana mai cewa wannan ne karin farko da kwamitin ya yi irin wannan lafazi. Ta ce wajibi ne a sako mutane da aka yi garkuwa da su. Dole ne kuma Isra'ila da Hamas ɗin su mutunta dokokin ƙasa da ƙasa akan aikin jin kai. Ta ƙara da cewa Amurka ta yi matuƙar baƙin ciki da ƙudurin da bai yi Allah wadai da halin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba da ya kashe mutane 12,000 a Isra'ila. A halin da ake ce kuma ma'aikatar labaran ƙasar Iran ta ce wani kwamandan rundunar juya hali ta ƙasar Iran ya ce tana yiwuwar a rufe tekun Mediterranean idan Amurka da ƙawayenta suka ci gaba da aikata muggan laifuka a Gaza. Sai dai ma'aikatar labaran ba ta yi wani ƙarin bayani ba. Iran tana goyon bayan Hamas a yakinta da Isra'ila da babbar ƙawarta Amurka da take marawa abinda ta kira miyakun aiki da Isra'ila ke yi a Gaza baya, inda suka kwashe makonni suna ruwan bama-bamai da ya kashe dubban mutane, kana suka tilastawa wasu da dama barin gidajensu. Su jira za su ga rufe tekun Mediterranean ta mashigin Gibraltar da wasu hanyoyin shiga tekun. Kafar labarai ta Tasnim tana ambato kalaman Brigadier General Mohammed Reza Naqdi, kwamandan tattara rundunar. A cikin 'yan watanni da suka gabata, kungiyar Houthi mai samun goyon bayan Iran ta kai hari akan wasu jiragen ruwan kasuwanci da suka shiga tekun Bahar Maliya a matsayin martani ga ayyukan Isra'ila a Gaza, lamarin da ya sanadin da kamfanonin jiragen ruwa suka sauya hanyoyinsu akan teku. Fadar White House ta faɗa a jiya Juma'a cewa Iran tana da hannu a cikin shirin kai harin kan jiragen ruwan kasuwancin a tekun Bahar Maliya. A cikin jawabinsa na wuni, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya jinjina wa matukan jiragen saman yakin ƙasar da suka harbo jiragen yakin Rasha guda uku a jiya Juma'a a yankin Kherson na Ukraine. Zelensky ya bayyana jin daɗinsa ga sojojin, inda ya ƙara da cewa ya kamata matukan jiragen saman Rasha su san martaninmu ga duk mai kisa na Rasha, babu wani a cikinsu da ba zai fuskanci hukunci ba. Sai dai ba iya gano halin da matukan jiragen Rashan da sauran ma'aikatan jirgin ke ciki ba nan da nan. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a jiya Juma'a a bayaninta na sirri akan Ukraine cewa sojojin Ukraine da na Rasha dukkansu suna fuskantar wata adawa ta daban a ƙasa, tana mai kwatanta lamarin da wanda ya kai matsayin wasan ɓeraye a fagen daga.
Baba zai dawo ya karanto mana sauran labaran, amma kafin nan bari mu garzaya Najeriya, inda majalisar wakilan kasar ke neman a amince da kudin kasar Sin, wato yuan, ya zama daya cikin daga cikin kudaden kasar waje da ake ajiyarsu a hukumance. Sai dai masana tattalin arziki sun bayyana ra'ayoyi mabambanta kan alfanunsa ga kasar, kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto na musamman da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana.
Dan majalisa mai wakiltar Ogoro da Mustapha Balewa ta jihar Bauchi, Jafaru Gambaleko, shi ne ya kawo wannan kuduri a zauren majalisar wakilai, kuma aka amince da kudurin saboda Jafaru ya ja hankalin majalisar kan yadda tattalin arzikin Najeriya ya fuskanci sauye-sauye masu yawa a game da darajar naira, wanda hakan ya haifar da taɓarɓarewar tattalin arziki da rashin tabbas. Shi yasa majalisar ta umarci kwamitocinta masu kula da bankuna da harkokin kuɗaɗe da su tattauna da babban bankin Najeriya, wato CBN, don su lalubo hanyoyi da suka dace da manufofi da za su taimaka wajen ganin ƙasar nan ta fara amfani da kuɗin China, wato yuan, don gudanar da kasuwanci. Jafar ya yi ƙarin bayani.
Yan kasuwanmu duka daga arewaci, daga kudanci, daga tako ta ina sun fi kawo kaya a China ko a jiranka an ka duba da aka samu ko a nan ofis ina. Akwai ababuwa sun fi goma wanda daga China aka yi. Saboda haka wannan kuduri mun kawo ne don kowa dala yake nema. So idan aka bu aka fana amfani da wannan kudi na China, in Allah ya da neman dala da ya lagu. Saboda haka karfin naira da ya dawo. Abinda ya sa na kawo wannan kuduri kenan, saboda duk abinda ya shafi dala ya shafi kowane sector na Najeriya, ya shafi duka talakawan Najeriya. Ko buhu kai noma, ka je sayan buhu da ka zuba kayan da ka noma, da a ce maka dala ya kara kuɗi. Saboda haka kuɗin buhun da naka zuba abin da ka girbe a gona shi ma ya karu. Shi yasa na yi nazari na cewa kamata in kawo wannan kuduri, ba lokacin da ya fi wannan lokaci na cewa a kawo wannan kuduri.
Masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu ya yi nazari kan wannan batun.
Wannan tsari da 'yan majalisa suke maganan shi tsari ne da ya daɗe a cikin tattalin arzikin duniya, saboda bunƙasan tattalin arzikin ƙasar China na ƙoƙarin ta maida kuɗinta ya zama abin da ake cewa Turanci International Reserve Currency. A duniya gaba daya, International Reserve Currency dala ce ke kan gaba, kuma tana tafiyar da kusan kashi 58.47% na kudaden da aka ijewa domin harkan kasuwanci ko kuma aje kuɗi na duniya. Kuma tsohon gwamnan babban banki na Najeriya ya taɓa yin kira da cewa dole ne Najeriya ta fara ije kudaden harkokin kudaden wajenta a cikin kuɗin yuan. Kuma wannan tsari da ake ta kokari a yi bai wuce tasirin ƙasar China ba, saboda wasu abubuwa da suka taso sababbi, musamman ita Najeriya da take kokarin ta haɗe da wannan kungiya wanda ake cewa BRICS, wato ƙasashen da ya shafi Brazil da Russia da India da China da South Africa. Najeriya ta nuna lalle tana so ta shiga cikin wannan yarjejeniya, kuma shiga cikin wannan yarjejeniya zai ba Najeriya daman ta ci gaba da kasuwanci da ƙasar China ne, saboda dama da yawa daga cikin kasuwancin da ake a Najeriya da ya hada da refinery da kananan masana'antu da wasu abubuwan da suka shafi samar da ruwa da kuma harkokin ilimi ana yin su ne da kasar China. Amma abin da muke kokarin kira shi shine dole ne sai dabi'un yan Najeriya ya canza ya koma ba za a iya amfana da irin waɗannan kuɗaɗe a ije su a gidaje ba ko kuma a ije su ba dalilin kasuwanci ba.
Shi ma ɗan majalisar wakilai daga jihar Jigawa Sa'adu Wadataura ya tsokaci akan wannan kudirin.
Duk lokacin da kika ji masana ko masu ruwa da tsaki a lamura sun zo da hasashe ko hange ba ka rasa nasaba da cewar dalili ko zamani ko yanayi ne ke bada irin wannan damar. Dalar Amurka Allah ya kawo lokaci da ta mamaye duniya kuma shi lamari a ɗan ƙaramin takadiri na sanina na harkar tattalin arziki da aikin banki da nai. Duk lokacin da kaga ƙasa ta samu kanta a irin yanayin da Amerika ta samu to dole sai ta zama tana da ƙarfin tattalin arziki na siyasa da duk makamancin haka. Dole ne mutum ya gamsu da cewar Amerika tana wannan mataki. To in kuma muka koma da yanda yanayi yake gudana a yau da kuma zamanin da Allah ya kawo mu, ɗaya daga cikin dalilin da yasa ƙasa take irin wannan shahara shine idan ta fi kowa ƙarfin tattalin arziki musamman wajen sarrafawa da kuma abin da Bature yake cewa production capacity, wato ƙarfin sarrafa al'amura waɗanda suke shiga kasuwannin duniya. Idan muka kalli wannan hange dole ne ka sa ƙasar China cewar a yau a duniya tana ɗaya daga cikin na ɗaya da na biyu da na uku ya danganta da ka'idojin da aka kalla. Domin duk ƙasashen duniya banda su nasu ƙarfin tattalin arzikin da kowa ya yadda suna da shi, to duk kuma ƙasashen duniya sun karkata sun koma ƙasar China domin kowa ya tashi yin sarrafa al'amuransa ya fi so ya je ƙasar China domin can ya fi sauki. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da dole ya ba ƙasar China irin wannan shahara a mataki da matsayi na duniya. Wannan dalilin ne yasa ba iya Najeriya ba ƙasashe da yawa suna da irin waɗannan tunanin.
Amma ga wani ɗan canji a nan Abuja, Umar Garkuwa yana nuna goyon bayan matakin majalisar.
Wannan abu ne wanda za a ce tsakani da Allah lokaci ko kuma ƴar manuniya ta gwada kanta. Yau ko zan ce yau kashi 80 ko 90 da wani abu duk gaba ɗaya an koma ana sayan kaya ne daga China. An wayi gari idan aka tashi yau zaka tura kuɗi China sai an je an biya da dola a sake combatin nashi ko ka biya da euro a sake combatin nashi. So wannan wani sirri ne wanda su wannan ƙasashen Europe da America sun gano dukkan wani mu'amalan kasuwancin da ake tsakanin Africa ko da Nigeria akan cewa ga ainihin tulin kudaden da suke wuce su a wurin su. Kuma ki gane cewa dukkan wani transaction da za a yi idan har aka wayi gari aka ce an mai da shi tsakanin dola da naira, dola to yen, akwai wani percentage da bankunan su suke cirewa. Kin ga a kulliyomin su tunanin su kawai biyan bukatan kansu ne ba abin da zai zamanto wa mutane maslaha ba. Ina tabbatar miki da cewa idan aka wayi gari yau aka ce gwamnatin Najeriya ta yadda a dauko wannan yen a mai da shi direct zaka biya daga account na China daga Central Bank na Nigeria za a credit na mutumin China, wallahi za a samu sauki a Nigeria kuma za a gano cewa ba ma gargashin mulkin mallaka na hannun Turawa ya fara fita daga cikin al'umuranmu wanda mun fara cin gashin kanmu. Mu yau mun kai matsayin da duk wata ƙasa a duniya mun kai ta zo ta same mu ta yi harka da mu. Allah ya sa wannan abu ya tabbata. Ina tsaye daga cikin da suke farin ciki da wannan al'amari insha Allah.
Abin jira a gani shine irin matakan da Amurka za ta ɗauka a ƙoƙarin ganin ba a rage wa dalar Amurka ƙarfi ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaida Madina Dauda. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga baba da ƙarshen labaran duniya.
A jiya Amurka ta sake buɗe hanyoyin jiragen ƙasa guda biyu tsakanin Texas da ƙasar Mexico bayan rufe su kwanaki biyu a matsayin martani ga kuraren bakin haure. Ma'aikatar tsaron iyakokin Amurka ta ce an fara aikin ne a jiya Juma'a da rana, inda jiragen ƙasa na ƙasa da ƙasa suka fara bin gadar Eagle Pass da El Paso a jihar Texas. Rufe hanyoyin ya haifar da fargaba ga jigilar jiragen ƙasa da sashen noma da ma wasu 'yan majalisa akan tasirin haka ga tattalin arziki. Fadar White House ta ce Amurka za ta gudanar da aikin ƙetarawan jiragen na sa'o'i 24 a kowane wuni har 'yan kwanaki nan gaba. Muna godiya ga haɗin kai da Mexico ta bayar wurin rage matsin lamban masu ƙaura a waɗannan sassa da kuma yaƙi da masu fasa ƙauri da suke sanya bakin haure cikin haɗari, in ji mai magana da yawun fadar White House. A jiya Juma'a ne ƙasar Congo ta fitar da wasu sakamako na farko na babban zaɓen ƙasar bayan tsawaita ranar zaɓe da ba a shirya ba. lamarin da ya sa wasu ƴan takarar jami'an adawa suka yi korafi tare da yin kira da a sake zaben. Sakamakon wucin gadi na dubun dubatar 'yan kasar Congo mazauna kasashen waje ya nuna cewa shugaba Felix Tshisekedi yana kan gaba da abokan karawansa. Hukumar zaben kasar ta Seni ta ce za a fara fitar da sakamakon zaben da aka kada a kasar Congo ta masu rajista kimanin miliyan 44 daga yau Asabar. A wani taron manema labarai a Kinshasa babban birnin kasar, shugaban hukumar zabe ta Seni Denis Kadima ya sake yin watsi da sukar da 'yan adawa da masu sa ido masu zaman kansu ke yi na cewa tsawaita ƙuri'ar ta kasance cikin rudani da rashin gaskiya. Zaɓukan da ake cece kuce a kai yakan haifar da tarzoma a ƙasar mafi girma ta biyu a Afirka, wadda kuma ita ce ta uku a duniya wajen samar da tagulla, kuma ita ce kan gaba wajen samar da cobalt, wani muhimmin abu da ake hada batiran motoci masu amfani da lantarki.
Baba ya kuma kirki nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na gaba wanda zai kai mu kasar Ghana. Kwana guda kafin gudanar da bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara, 'yan kasuwa da dillalan awaki da tumaki sun koka da rashin ciniki a Accra babban birnin Ghana. A cewar 'yan kasuwar, ko da yake sun samu karancin ciniki a bara, amma wannan shekarar ta fi muni.
Yayin da wasu 'yan kasuwan suke danganta karancin cinikin da tsadar kaya da rashin kuɗi a hannun jama'a, wasu kuma sun nuna damuwa kan tasirin da kalandar ilimi na bana ya yi a kasuwancinsu a wannan lokacin bukukuwan.
Tina na Asiya, sai da kayan lakosu da t-shirt da shirt da muna zaune ba sai komiyo, muna zaune. Yanda muke ga kasuwan da farko yanzu dai ba haka nan bane, shekara biyu kenan kasuwa ba mu, gashi muna zaune ina kasuwa da walaka mun yi busy.
Tunanin ki me kike ganin ya kawo wanga?
Wai kaya yi tsada, wanda ya tambaye wuce a da mutum ya rika yaran shi kamar fudu zai sai sai kama yanzu ba su yi sai.
Suna na ni last 3 years da last 2 years ciniki ya yi dadi, amma DCM kuma to muna duba.
Adam Abdulkarim tana sayar da kayan abinci ne a kasuwar Makwalla wanda yake cikin kwaryar birnin Accra.
Suna na Adam Abdulkarim, ina sayar da tin tomato, ina sayar da mais, kaya shekara gade wallahi mun ce last year amma to this year dai yi dadi ba kura. Ko school nan ne yanzu batun school ne ya bari yayi ko na so ndiye she samu education
amma na yi kasuwa ya cika gaji ta fa mama.
Oh baba nan dai kasuwa ya cika da ba cikan shi ke gaba, ba cikan shi ke gaba, mun kuna makwallan ga mallan tete yes mun san yanda Christmas sai kai market ke tafiya wallahi baka da an mu karban kudi ko ya ba kasuwa December dai alhamdulillah.
A cikin wannan watan December ne dai almajiran kananan secondary suke canza makarantu zuwa manyan secondary, kuma a wannan lokaci ne iyaye ke kashe kudade don siyan kayayyakin da yara ke bukata musamman waɗanda za su je makarantun kwana. Har wa yau dai bayan ƙasa guyo ba na leƙa kasuwar dabbobi inda su ma kukansu bata canza zane ba, sun koka da rashin ciniki wanda suka dangana da tsadar dabbobin sanadiyar faduwar darajar kuɗin CD.
Suna na Malam Dauda. Batun cinikin Christmas zamani da ya wuce before war hakan gade mun san abin da muka sai suwa. Tsada dai dole tsada ya zo don be compare da wancan shekara. Abin ma ya haye bisa.
A suna na Abdullahi, in an ce limam kowa ya gane ni. Amma cinikin nan dai kadan-kadan ake tabawa guda-guda ba kamar shekarun da ya wuce ba. Saboda me yasa ina rasa ran nan? Muna sake kudin nan muna sai muna kawo kayan.
Me na buje kawowa?
Muna kawo kayan nan, ana kawo daga Burkina.
To dabbobin kenan.
Correct, wani bi ma ana fito da Niger a shiga Burkina sai a kawo su nan ga. Amma sefa nan kuma ya kara. Kudin mu ya faɗi. Kaga las aka ga. Fa 1 million sefa muna sake 9000. Da yanzu da aka ga yake kamar 10,000. Kome zamu 11,000 dai. Amma ka duba yau sai dai kamar maybe 20,000 sannan ka samu 1 million sefa. Last season kamar karodi manya-manyan da kuke gani na.
Raguna
na 1,300, 1,500 babban rago ka samu. Yanzu wannan raguna sai dai 3,000, 3,500, 4,000 har zuwa 4,000 something. Akuyayi kuma 2,000, 1,500 amma dai last year ma ba akuya 1,000 mana. 800, 750, 600 manya-manyan ga duka da 650 ka samu. Wani bi ma ma 500 wani bi ma 550 amma yanzu waɗannan akuyoyi baka iya ka samu 1000
kamar yadda masana suka ce wannan rashin ciniki da ƴan kasuwa ke fuskanta na da alaka da yanayin da tattalin arzikin kasar yake lalle alamu sun nuna cewa ƴan kasuwannin na cikin wani hali na matsi da damuwa ya kamata gwamnati da masu ruwa da tsaki su yi duba ga lamarin Idris Abdalla Bako sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
an gaida Idris Abdalla muryar Amurka ake sauraro a nan Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na dawo lafiya Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A wannan mako ma shirin zai duba wani batu da muka taba ne a ranar 8 ga watan Yuli wannan shekara inda mambobin wata kungiyar direbobi a Ghana suka nuna damuwa akan yadda hukumomi ba su mutunta aikin direbobin. Muhammad Aminu Yusuf shine sakataren kungiyar ta Concerned Drivers of Ghana.
Ya ta president ma niki zama cikin mota yake zuwa wurare driver ke driving shi isa ikamata su duba suna jin maganganun tebobi saboda driver inda sinan cikin jin dadi sinan cikin kwanciyar hankali ababai duwa rayuka dinku na iya su lose life su in the government muka zana takada muka kai musu don drebobi waɗansu ne da aka rena su a haifar waɗansu a parliament ma ba su duban wuri kuma parliamentarians da ke wurin duka drebobi ke drivers
wato kana nufi 'yan majalisa ma ba sa kula ku alhali ku drebobi ke tuka 'yan majalisar
na'am kuma wangabu ikamata ce gana duk gana duka garin duka kowa ya tashi ya sa baki saboda rai batun rai muke yin nan ganga MP sun nan duka da suke zama su yi politics su waje taxes su waje wadansu rules and regulations and the devil will come out a bi kai nan ba su duban su jara shi su bamu kuma meanwhile devil ke drive us amma fuel yanda prices in fuel ke zuwa bisa
yanda kudin mai yayi tsada to bari mu duba akwai maganar da kai kake cewa an rena direbobi a kasashe bukunce a Ghana to amma baka ganin akwai wasu bata gari wasu direbobi da yake ba su san aikin su ba ko kuma su yi wankan tsarki ne suka fada ba tare da sun san harkar tuki ba yasa ake wannan rena ko kamar yanda kake fada
so gaskiya yanzu nan DVLA da kansu da suke bada authority suke ba
wato hukumar bada license
promoter nan bada license su yi ababai kan tsarin da mai shi bai je driving school ma ba ba shi license mai shi bai je driving school ba ba shi license kuma su yi ababai to the stage kamar yanzu nan mai shi ma ya taba tuki lansisin ya mutu an ba shi dama yayi renew lansisin nan isa inda suka zama suka ce muna kamar irin wannan bu yasa ibari suna rena drebobi ba haka nan bane abin kuma polisai ya kamata su haje ido su kasa wani da eh driving da bai da kyau ba shi a karbe shi 1 city 2 city sha bari shi wuce ba
wato suna karban cin hanci kenan
na'am ya kamata rules and regulations na laws ne aiki in mai shi ya bin da ke dace ba ya kamata hukuma yi aiki da bin da ya haji amma ba su haka nan shi su bari irin wadanga driving banza da ake yin kan hanya ina faruwa kaga sha duki mota a ba meet irin wanga abubuwa
wato yaro mota kenan aka duki mota a bashi
yes yaro mota sha duki mota a bashi amma police say stop shi bai ce wai e duba license shi inda an dunkule 5 city ko 10 city an sa cikin envelope ko ku an sa cikin purse ya karbe bude ya cire shikenan sai bare wuce
to ku da kuke shugabannin direbobi a kasar Ghana ku wani irin mataki kuke dauka irin wayannan bata garin da ke cikin ku yanda za a yi a cire su cikin abin nan a cire su daga gari daga cikin ku
gaskiya lokacin da yan DVLA suka kawo wanga initiative ayi lances aba devil bi wadanda nasu yi mutu a renew shin da mu concern drivers muka sa kanmu cikin muna yawo stations muna educate drivers muna educate mutane muna musu magana yanda zai driving zaka yi shi ka samu kwanciyar hankali ka yi shi yanda ya kamata amma in dai government kuma da duba ya reduce fuel prices and the taxes and the ababen da ke dibe kan ya za ce wai fuel man da muke sai ma har yanzu muna cikin biyan COVID tax kai
kudin Abuja haraji na COVID kenan da aka riga aka wuce lokacin shi
na COVID kuma wai na sanitation levy na sari-sari wannan ma ina kan fuel muna biyan taxes nan duka muna biyan isa inda government ya yi shi sauki ya bamu muna musi fuel muna musi kayan mota muna musi ababai levies nan da ke biye kai nan duka road worthy insurance nan duka muna muyi ya kan sauki da ban samani driver ya rush ya ita guduwa saboda ya samu sisin shedi ba
kamar mu dakata da wannan tattaunawa a nan sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona wa Mai da ta daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
ta gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma saurare ku kan aika mana ta email a yau zamu bude taskar sakonnin namu da sakon Yakubu Mai Aski Badaraka da sanar simar da ta yi jihar da magaram jamhuriyar Niger yace salam VOA Hausa hakikanin gaskiya mun ji dadin yadda dukkanin sojojin kasar Faransa suka gama ficewa da rida kwashe kayan su daga kasar Niger muna fatan Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu kuma daga karshe muna yi wa lokacin ƴan kokuwar da suka wakilci ƴan jihar da makaram a kokuwar da take gudana yanzu a haka a jihar Agadez fata da addu'ar Allah ya ba su nasara sai kuma sakon Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a yace gwamnan jihar Katsina duk kuradda ya kamata kai koyi da gwamnan jihar Borno Professor Umar Zulum wajen yadda yake zama a cikin jihar sa yana yi ma jama'ar jihar ayyukan ci gaba sabanin kai da kake taya wuce kasa da kasa kuma duk da kudaden Katsinawa sako na gaba ra'ayinka ne Shehu Adamu Rujau yace a jihar mu ta Niger mun ga ana ta gyaran asibitocin wasu kananan hukumomi amma mu namu na karamar hukumar Rujau dake tungar magajiya shuru to wai an manta da mu ne koko mu ba ma cikin lissafin ne ya kamata dai a yi mana bayani domin lokaci na tafiya wannan kuma sakon haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga Annabi Rajau da Aisha Usaini dangota karasuwa Maryam Baba Gana Alhaji Nuciya wacce kal tare da Ado Salati goma ga Annabi Rajau yace mun yi lale marhabin da zaftare kaso 50 cikin 100 na kuɗin mota ga masu zirga-zirgar bikin Kirsimeti da sabuwar shekara da mahukuntar kasar mu Najeriya suka yi da fatan za a ci gaba da yin ire-iren haka ga sauran bukukuwan da ke tafe ba tare da nuna bambancin yare ko addini ba sako na karshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau naka ne Sani Milengelenge yalwaya wuri yace muna marhabin da yunkurin majalisar wakilan Najeriya na neman a amince da kuɗin kasar Sin wato yuan ya zama ɗaya daga cikin kuɗaɗen kasar waje da ake ajiyar su a hukumance da fatar Allah ya sa yunkurin ya cimma nasara to mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonninku mu kuwa za mu karanto abin da ya sawwaka madalla to sai ai mana afuwa ba za mu samu damar karanto muku labarai a takaice ba da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a wannan shiri namu na yammacin yau sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamaru da Chad wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT ajimu da shirin mu na karshe a yimin yau yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Fiona wa Mai nan dudu da ta shirya kuma ta bada umurni sai wacce ta sada mu da ku Nashwan Kane ni Aisha Muazu nake muku fatan a ƙara sauyi lafiya ma salama.